haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alher Grace Abu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Faje za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Faje da shirin dandalin yan jarida.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Faje to a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da Dr. Suleya Usule malami a tsangayar koyar da aikin jarida ta Jami'ar Bayero Kano kuma mataimakin shugaban kula da ayyukan jami'an hulɗa da jama'a ta Nigeria wato Nigerian Institute of Public Relations. A cikin wannan hirar yayi bayani dangane da ka'idojin da dokokin aikin hulɗa da jama'a a Najeriya tare da sharhi akan sarƙaƙiya da kuma ƙalubalen aiki. Haka kuma yayi ƙarin haske game da ƙoƙarin da cibiyar ta NIPR ke yi wajen tsaftace aikin hulɗa da jama'a da yaɗa labarai. Ya kuma yi ƙarin haske akan matakin da gwamnatin jihar Kano wato Abdullahi Umar Ganduje dauka da dakatar da mai magana da yawun gwamnati na musamman a kafofin labarai wato Salihu Tunkwaya Kasai. Ga hirar tasu da wakilin muryar Amurka wato Muhammad Ibrahim Kwari.
Tunda ku kwararru ne a wannan fanni a nazarin ku me kuke ganin ya yakan haifar da irin wannan rudani yau a ce an saukewa ne an yi kaza da makamantansu?
Wato da farko dai wannan matsayi ne wanda yake matsayi ne wato mi rikakkiya irin wanda duk wanda ya sami kansa irin wannan matsayi dole sai yayi takatsantsa. Amma abinda za mu iya cewa ya ikan jawo wannan abu, na farko abubuwa ne kamar guda biyar. Na daya, sai ka fara duba shi wanda yayi wannan abu yana da certificate na ya zama mai magana da yawun wani ko kamfani ko wani mutum, ma'ana aiki akwai wata cibiya da za ta amince maka a ce ka doka ya bata ta amince maka kai irin wannan aikin. Kamar misali zama mai magana da yawun wani, akwai cibiya a Najeriya, Nigerian Institute of Public Relations, ba a yarda a dokan Najeriya ba a yarda kai irin wannan aiki ba sai kai ka sami takardar shaida daga wannan cibiya ta amince maka. To da farko tukun sai mu fara dubawa wannan mai magana yana da irin wannan shaida na daya kenan. Na biyu, wani lokaci su masu magana da yawun shugabanni sukan karanta body language, ma'ana yanayin shugabansu, sai su yi jawabi akan abu akan wannan. Sai su ji kamar shugabana baya shiri da wani, to sai su fito su yi magana akan wannan. Wataƙila kuma wannan karanta wannan body language da shugaban yanda kai ka gane kila ba haka shi wannan shugaban alƙiblarsa take,
tunda dama hasashe ne.
Na uku, wani lokaci akan sa su su yi aikin, shugaban zai ce yi aikin yi mun kaza, amma zai koyi a baya idan abu yayi zafi sai ke dama mani na sa shi sai kai ka zama mai laifi. Wani lokaci akan sa su, wani lokaci kuma su masu aikin sukan yi azarfaɓi ma su wuce gona da iri a aikin. Kasan wani lokaci idan mutum ya shiga power, ya shiga gwamnati, sai ka ga ya ɗauki kamar shi ne gwamna ko shi ne shugaban ƙasan irin wannan aikin. Wani lokaci idan aikin ya shige shi sai idan ga yin abin kamar ma shi ne shugaban ƙasar
ko shi
yana yawa zumuɗi. Wani lokaci wannan abin ya kan ja su su irin wannan aikin. Na biyar shi ne kuma za ka ce kai wannan kana so kai ma fa kai jawabin ra'ayinka, ka faɗi ra'ayinka, wanda a doka na aikin ya baka dama kamar ɗan ƙasa kai bayanin ra'ayinka. Amma saboda saninka da aka yi da wani ko da wata organization ko da wata ƙungiya hukuma, babu yanda za a yi al'umma su raba kada wannan ma'ana ra'ayinka da wuya al'umma su iya raba shi da ra'ayin wanda kake wa aiki saboda haka a dole in kana irin wannan aiki dole ka hakura da ra'ayinka
ka sadaukar da
ka sadaukar da shi inde kana son ka kai nasara akan wani aiki ba wai dan doka ta hana ka faɗi ra'ayinka ba a'a amma saboda yanayin matsayin da kake kai a irin wannan lokaci dole wani lokaci ka hakura da ra'ayinka ka tsaya kai kallon wani abu wanda kana ganin zaka iya magana kai
Dokta kace ga dokoki abin da suka shimfida da kaidodin wannan aiki to yanzu idan aka samu ana ci gaba da samun irin waɗannan abubuwa wanne tasiri zai yi ga ita cibiyar NIPR na farko kenan ita kanta da kuma waɗanda suke irin wannan aiki a matakai daban-daban kamfanoni ne hukumomi ne da sauran wato cibiyoyin hulɗa da jama'a
wato ita cibiya tana da ethics committee irin wannan in ya faru ta kan dauko case din ta duba shi da farko tukun za ta fara duba ma wanda yi wannan abun danta ne to in danta ne to akwai hanyoyi da ake ladabtar da mutum in danta ne ai kamar likita ne ya je ya yi bin ka'idodin operation ya je ya kashe mutum akwai Nigerian Medical Association shi biya mai kula da likitoci a wanda suke duba ayyukan likitoci idan ka je kai abin da bai dace ba za su hukunta ka ko lauyoyi ka je kai wani abu wanda bai dace ba akwai Nigerian Bar Association to haka ma irin wannan aikin akwai Nigerian Institute of Public Relations to sai a fara za mu fara dubawa a gani yana cikin yana ma da certificate in babu to mun san matsayinsa
menene certificate din sai
ma'ana cibiya ta amince irin wannan aiki ta sahale masa ta bashi certificate na yayi to idan har yayi to muna da tsarukan hukunci wanda za mu bi a hukunta shi idan kuma ba dan cibiya bane to da mun aikin ma da yake ma ba kan doka yake yin sa ba illegal abiki is
a kwatsace bane
ko is bahalatacce bane za mu yi hada shi da yan sanda doka ta bamu dokar Najeriya
to idan haka ne za a iya cewa idan haka ta faru misali kuka irin wannan bincike kuma ya kasance ba shi da wannan wato register da wannan cibiya ta hulɗa da jama'a ta ƙasa laifin waye za a ce kenan laifinsa ne ko kuma laifin wanda ya naɗa shi
laifin wanda ya naɗa shi domin doka tana nan ta Najeriya dokar da ta bada dama a yi zaɓenka ka hau ka zama gwamna to akwai irin wannan dokar ma ita ma Najeriya ta yi ta cewa duk wanda zai zama mai jawabi da sunan gwamna sai ya karɓi wannan shaida ta wannan cibiya saboda haka kuma duk gwamnonin sun sani duk gwamna duk shugaban ƙasa duk shugaban wata kamfani ya san da wannan dokar dokar tana nan a ƙasar nan saboda haka in ya faru aka nada wanda ba bai dace ba to laifin wanda suka nada
shirin dandane yan jarida na wannan mako zai da sa'aya sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu wato Dr. Sule ya Usule da kuma wakilin murya Amurka wanda ya taimaka wajen kammaluwar shirin wato Muhammad Ibrahim Kwari ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC I'm
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Da hospital guda daya da aka gina a Bola Muna. In kuna yi kuriya ce, a Bola Muna makaranta daya da aka gina. A Bola Muna ruwa. Ruwan ka da ake sha. A Bola Muna lantarki nawa aka kara? Shin wanda aka aiki?
Yanzu haka magana nan da muke ba. Saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara nan Allah ku kuma abin yake nunawa da kuma mataimakin sa yanzu ko a cikin langwannan mu akwai ruwa da muka bayar akwai rani da kauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sababbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da kowa ni sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC to yau zamu kawo muku ci gaba da muhawara da Baba Yakub Makeri ya shirya mana kan zaben da za a yi na shugaban kasa a kasar Ghana a cikin watan Disamba na wannan shekara ta 2020 da muke ciki kuma kamar yadda kuka ji inda kuna bi da mu kun san wannan muhawara ta yi zafi yau za a shiga abubuwa da dama da suka hada da maganar cin bashi wato za a kwatanta da yake wannan zabin na bana za a fafata ne tsakanin gwamnatoci ko jam'iyyi da kowacce su ta mallaki kasar Ghana wato da tsohon shugaban da ya mallaki Ghana din da kuma shugaba mai ci yanzu na kasar Ghana din saboda haka idan an dube su duka biyu wace gwamnatin su ce tafi ciwo Ghana bashi ko me akai da kudin kuma sannan wace ce cikin su tafi samar da abubuwan masrufi ga al'ummar zangonnin Ghana da yawa to sai mu ci gaba
sai zanga ya maka ba miliyan bu kunje mun yi rancen ba shi da muka ranci dubu 54 muka yi wayin ga aiki da su su sun aiki dubu 140 ba abin da suke
wato kana nufin miliyan 140
dubu biliyan ba miliyan ba
biliyan na'am
rancen da suka yi sun ranci kudi biliyan 140 wasu kulla maka su kukan kasan ga komi da shi ba NDC sun ranci biliyan 54 akwai hospital da aka gina ya fi 30 an gina Abuja airport an gina airport an renovate airport an gina ba abin da ba a yi ba da shi an yi hanya an yi komi an gina shi ba abin da ba daya da suka fara ya ce ma jama'a ya kira ya gina na secondary school 350 ba wani farabi bai iya a gina a wani muna hospital guda inda kuna tunanin jama'a da lafiyar jama'a da hospital guda daya da aka gina a wani muna in kuna yi kuriya ce a wani muna makaranta daya da aka gina a wani muna ruwan da ake sha kuka ga awon nawa suka aka kara cikin wanda aka iske a wani muna lantarki nawa aka kara cikin wanda aka iske banda kai
to Alhaji Adawaru bari Alhaji Ahmad Ayuba ya shigo ya maida martani akan abubuwa da dama da ka faɗa don saboda na'am to Alhaji Adawaru bari mu ji ta bakin Alhaji Ahmad Ayuba saboda akwai maganganu da dama da kai da ya kamata yawa da ya kamata ya maida martani sannan mu ci gaba akan abinda muke tattaunawa Alhaji Ahmad Ayuba to
shuru-shuran nan ba zai hana shi kayi ba kaga misali a harkar tattalin arziki a ƙarƙashin su lokacin su muna daukar 6.9% na total income mu da muke generate muna biyan kudin ruwa da shi akan ba su saka
wato kana nufin kashi 6 cikin 100 na gabaɗayan kudin da kasar Ghana ke samu tana biyan kudin ruwa da shi
6.9
kusan kashi 7 cikin 100 kenan.
Eh, yanzu haka maganar nan da muke ma saboda shugabanci na gari da mai dubun nasara nan a duran ku a kuma abin yake nunawa da kuma mataimakin sa Dr. Mahmudu Bakugina mun dawo da shi ya zo 5.7% kuma buku da tari kaga lokacin da za su fara gwamnati akwai wata madakala da suka yi na wani watan harkar mukamashi watan harkar lantarki da suka yi suka je suka ɗauko wasu kayan lantarki na cebo wanda ba mu buƙatar su ba mu amfani da su suka bar mu da bashin biyan biliyan ɗaya duk shekara akwai partnership agreement da suka yi wanda suka daɗa kusan da harkar tattalin arzikin Ghana to muna nan yanzu muna biyan wannan kuɗin duk da wannan kuɗaɗen da muke biya wayannan bashin da suke biya da suke da suka bar muna muke biya ba mu da jarabawa muna aiki tukuru yadda ya kamata yanzu da zai ina ma misalin ayyukan da muka yi a Zango ina tambaye ka na ce ka tambaye shi
ina zuwa Alhaji Ahmed Alhaji Audu yayi wata magana yake cewa ashe ba ku gina makarantu ba ku gina asibitoci ba ku gina abin nan ba ban sani ba ko kana da martani akan wannan kafin mu shiga kan harkar Zango ne
bari mu ba shi misali yanzu ko a cikin Zangon nan mu akwai ruwa da muka bayar a gurare da kauyuka da dama akwai makarantu da muka gina akwai tsofaffin makarantu da muka gina muka akwai tsofaffi da muka sabunta su akwai sababbi kuma da muka gina akwai hanyoyi da muka yi akwai ruwa da muka bayar akwai magudanan ruwa da muka bayar akwai agaji ma da muke ba albai da taimako da muke ba su
yanzu inda zamu shiga kenan Alhaji Audu akwai tuhuma ko kuma zargi da Alhaji Ahmed yayi yake cewa mutanen Zango sun ba NDC jam'iyyar ku kenan goyon baya 100% wurin kusan shekaru 30 kenan suna goyon baya amma ba wani abin da kuka taba gaban mutanen Zango to ko kana iya nuna mana irin ayyukan da kuka yi ma mutanen Zango
in ka ce Zango ina
Zango Ghana ga baki ɗaya nake nufi in nace Zango Ghana ga baki ɗaya nake nufi
Allah mu atra ga Zango kuma shi ba su kadai ne Zango
haka ne gaskiya
ba su kadai ne Zango ba muna da zangonni ko ina ka ce akwai zangonni ko maganar da yake yi yace sun yi ma Zango ka sai su kai ma Zango ya kula min makaranta ɗaya yaran mu fa a damuwar mu na duniya duka yaran mu ba su da secondary school mai kyau ba su zuwa secondary school ka sani fa ɗayan mu fa in sun je secondary school ana kan su coci kowane sande coci ake kan su su dole ne ka je coci akwai yaron da ya yi gudun coci ya hau ima ya faɗo kasa
kana nufin Abdulmuttalib kenan wanda ya yi gudun zuwa coci ya je ya hau sama aka biyo shi ya hauro a daga Bene ya faɗi ya mutu ko
Allah maka albarka
na'am
yau an inda suna da tunanin Zango daga suka zo suka bude ministry na Zango suna cin kuɗin suna raba kuɗi suna ci ba su kulla ma Zango komi da an gina
Alhaji Audu kana zargin da baka da shaida akai na zancen cin kuɗi ina son mu kiyaye irin waɗannan maganganu saboda idan za a yi haka to gaba ɗaya kowa zai ta zargin juna ne
da yake ba fara ka ji abin da yace bai abin da kuɗi kai ba ka ji abin da yace ba
a'a
ka ji abin da yace ni ban so mu attack su ba tun da farko da na fara ban so mu attack su ba isu muka ji aka ce muka zo mu tattauna
eh haka ne abinda muke so mu yi kenan yes
mun zo mu attack su amma in kun kare shi yana attack a ce ni ma shin na attack su domin magana abubuwan da suka shuda magana ba mu ko abu yana nan da yawa dan iya kira maka ɗaya amma ba abin da ya kawo mu nan ba kenan an kawo mu mun yi magana za mu yi magana ne kan ci gaban kasa
haka
yanda abin da ya kamata mu yi gaba in ya so kasan mu ya tafi ne dai
yawa
mun zo a take su ba amma ku kare shi yana maganar da ba a
je ba ko da yake in yayi zance kun ci kuɗi kun yayi zance kun ci kuɗi dole na ja hankali ce in ce kai haka saboda ba shi da shaida akai ka gane in yayi
ka duba irin abin
a ya faɗi maganganu wanda yake kai mata maida martani ta ce kuna da rashin kunya da sauran su na bar waɗannan
kuɗin da suka yi za a taimaki Zango da shi
okay
da kuma development fund me aka gina da shi ba maka ranta ba ba ja ruwa an kai wani zango ba ba kai lantarki wani zango ba ba gina ko toilet din ko problem ba haya ba gina ba zango ba akwai muna abinda aka dinga aka yi gine gine cikin zango ba ko da to kuna da inda aka yanka ma ministry zango na yi abinda yasa ne wannan magana kina ka ba mutum kudi ka zo ne tambayan shi ba kudin check me bai zaka ce
haka
yau ba kudin an yanka kudi an ajiye ma ministry zango an doke an yi an yi wani abu daban da shi ba gina mu da ko makaranta da cikin zango kuma shi ba zangon Accra ba
to Alhaji Audu Arif
kana da cike nan ba din da aka gina musu
to Alhaji Audu Arif bari mu ci gaba daga kanka akan zancin Alhaji Ayuba mun dawo kanka ka mai da martani amma bari mu ci gaba da Alhaji Audu Arif da yake kana zancen cin kuɗi kuma su abin da ko ce ku ƴan siyasa kuna yawan zargin juna da cin kuɗi kuma kuna yawan zargin juna da tafka rashawa to menene NDC ta yi tanadi na yaki da rashawa a cikin wato idan Allah ya ba ku sa'a ku iya kun dawo akan karagan mulki menene tanadi da kuke yi na yaki da cin hanci da rashawa a kasar Ghana
baba ba yau muka fara ba zan ga akwai ɗalibin NDC da aka bincike shi aka same shi da laifi yanzu aka yi na sarka maganar ga da muke yi na sarka don shi John Mahama ya ce mu duk wanda zai appoint zai ba wani aiki ya gaya ma mai shi na baka aiki ka zo ka taimaki kasa ka taimaki talakawa ne in ka je kai wani abin da yake ma wani ma gudi wani wuri in aka same ka da laifi ku ba za mu aishe ka ba akwai amuna daya duk wayanda su ko aka samu da laifi cikin kasan mu na NPP ba kai da aka tuhumunci in aka na kai bincike aka kai office of president sai zauna kai sai ya zauna kai to mu zan gaya maka ba wai wutan gonda za a ba aiki yayi in aka same shi da laifi cikin aikin shi nan mu daure mai jinji mu kullu mu kashkashe mu kashe magana jangana na ku fa hadu yake yi kasan nan
to barkan ku da kokari malamai muna da sauran abubuwan da zamu kawo muku a mako na gaba mai zuwa inda a wannan karo in Allah ya kai mu zamu tsunduma cikin batun cin hanci da rashawa ba safar kakin ji ana magana shi a kasar Ghana ba to amma wannan karo za ku je da aka fide bili har tsaya game da gwacici wato gwacici daga cikin wannan jam'iyyu a lokacin mulkin ta wannan harka ta cin hanci da rashawa ta fi kamari yanzu a madadin su bakin namu da kuma shi baba ya ko makeri Aliyu Mustafa Sakwatin ya Washington DC muna fatan mun ba ku lami lafiya sai anjima
kuma rahotonmu na musamman a wannan makon
yanzu aka dai hukumar zaben ta Kano ta ce ta shigar da wannan batu a jerin sharɗan tsayawa zabe kamar yadda shugaban hukumar Professor Garba Ibrahim shi kake fadi
duk wanda aka duba aka yi masa gwajin jini aka ga cewa yana ta'ammali da kwaya to bai kamata ma jam'iyya ma ta tsaye da shi takara ba tun da farko daman doka ta sa halima da cewar cilo daga cikin dokar mu sa guideline misali kaga a cikin dokar mu da ta kafa wannan gidan ai bata fito kuru-kuru ta ce mu caji kudin form ko wani abu amma dai ta ba mu dama cewa mu ma za mu iya saka wasu ka'idoji akan wannan ne wannan kadamu ne muka samu muka yi nasara a kotu sanda aka kai mu kara cewa muna caji kudi so mun sa wannan a cikin guidelines din mu su jam'iyyu in sun gama primary election to duk wanda za su kawo mana license sai an tabbata mana da cewa baya ta'ammali da kwayoyi mun ga clearance daga NDLA sannan za mu ba shi dama ya yi sai form
yanzu a yanzu dai masu neman takara sun fara bayyana aniyarsu ta yin biyayya ga wannan sabon tsari
a wannan abu da suka bujiro da shi na farko ya kamata su kalli a mahanga ta doka ya kamata kuma ya zanto cewa a yi shi bai daya abinda nake nufi da bai daya shine dukkanin jam'iyyun nan da jam'iyyar da take mulki da wacce ba ta mulki da dan takarar da yake cikin jam'iyyar da gwamnatin su take mulki da dan takarar da baya ciki kuma a fatan mu shine a ƙarshe idan an yi gwajin nan a fidda bayanin nan ya zanto an fito da shi karara kowa ya sani cewa wani ba shi da matsala irin ta ta'ammali da sha da abin da miyagun kwayoyi ko kuma wani yana da
kamar dai honorable kai kana na'am da wannan yuri
eh ni ina na'am da shi ba don kuma saboda wannan zai yi abu biyu. Na farko zai zama wa'azi ga na baya, na biyu kuma zai zama wa'azi ga wanda Allah ya taimake shi ya tsallake.
Honorable Muhammad Shehu kenan dake neman takarar shugabancin karamar hukumar Nasarawa a birnin Kano. Sai dai da Nasir Adamu Aliyu, lauya mai zaman kansa a nan Kano, ya ce tilas sai majalisar dokokin Kano ta yi garan bawul ga dokar zabe ta jihar.
Shi matakai da cancanta na tsayawa takara, tsarin mulki ya faɗi abubuwa, misali mutum ya kasance yana da ilimi a matakin sakandare ko kuma wani wanda yake kwatankwacinsa da ita hukumar zabe ta karba. Sannan ya kasance ya sauka daga aiki kwana 30 din ma'aikaci ne, sannan ya kasance dan jam'iyya ne, sannan kuma bai taɓa samun kansa a cikin wanda kotun da'ar ma'aikata ta hukunta ba a cikin shekara 10 da ta wuce. Wannan kenan. Idan wani ka'ida ta zo kuma wanda take ƙari akan wannan, wacce duk ba ta saba tsarin mulki ba, za a iya yi. Majalisar jiha tana da iko ta iyakace musu lokacin da su yi. Kaga misali suna iya ka'ida su kuma ya kasance mutum hukumar yaki da ta'ammuli da kwayoyi ta tantance ka dace baka da wannan matsala. Don saka sa wannan ina ganin koda aka ce za a iya tabbatarwa, amma idan ba a yi doka ba to ba na jin wani yana da iko ya saka wannan.
A Banjira dai a gani shine ko za a mika kudirin gyaran dokar zaɓe ga zauren majalisar dokokin ta Kano kafin ranar 16 ga watan Janairun baɗi ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla masu saurare, nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki daya na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salman Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.